karatun ilimin hadisi ko ban kaura gabatarwa da ce imamu ibnu salah yana nan da rai da yayi wa dakta Ahmad guman Allah ya isa قال الحافظ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن متى رحمه الله يمدح علم الحديث هذا شأن شأن من ليس شأنه سوى هذا الشأن نسينا ألا من رحم من جنبي ألا عيسى ناتي جاء النبي محمد بآلا ينسى بسابا سبكيلا بيهكا من ألا صلى الله عليه وسلم يأيج السياد إيكي كيوا أثناء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي فلان سوى حقيقة الله ولي أوكي إلمي وسك يأوكي إشلو كتير قداء لغا متاني سيدي زي أوكي إلمني دا أوكي رايو كم مالمي حري أزمو بيوان والمي با سي متاني ستوكي كوتو ركي شوى غباني أمتين جاهلي سي أتنبيرسو سي سبا دا فتوا باتارة دا إلمي با sai su bata sannan kuma su bata Bukhari ne ya rawaito wannan hadisi a mai lamba ta hadisi mai lamba ta 100 na saurari karatun daura da Dr. Ahmad Gumi yake yi na muqaddimat Ibn Salah a ilimin musalahul hadisi sai na tabbatar da cewa maganar ma'aikin Allah ta tabbata a kansa sannan na dade tabbatar da cewa Allah ne yake son mutane su dade gano shirman sa tunda yake ga rugudi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake in kimo da ladan goren dutse ba gamo wai zai karanta da littafin Ibn Salah a daura kowa ya fada musu cewa littafi mai girman daraja da zurfin ilimin irin wannan ana yin daura da shi abin ba mai da ce wannan bawan Allah ya rufa wa kansa asiri da bai dauko wannan karatun ba domin masana hadisi a ko ina suke a duniya in suka ji wannan karatun sai sun yi Allah wadarai da shi saboda dalilai masu tarin yawa anan ba zan buɗa da yawa ba amma ga kanin bayanin wasu daga cikin su kuskure na daya tun farko ma kin kimo littafin Ibn Salah a zo a sawa mutanen da ba su gama tantance dama daga hagu ba a babun tsarki ya nuna ba a san wannan fannin ba na tambayar karantarwar kamar yadda ya nuna a cikin karatun tunda sunan littafin muqaddima to ya nuna abubuwan farko-farko kurum ya kunsa na ilimin hadisin bayan waɗanda suka san ilimin hadisin sun san cewa ba kai tsaye ake fara karatu da wannan littafin ba saboda littafin manyan ɗalibai ne sannan littafin yana da wasu wurare waɗanda malamai sun yi tambihi a wasu manyan littafai da suka ware daban kamar Imam Zarkashi da Imam Ibn Hajar da idan su fito da tuntuɓen da Ibn Salah ya yi har waɗanda suka taƙaice littafin da waɗanda suka waƙe shi irin su Imam Nawawi da Ibn Kathir da Imam Al-Iraqi da sauransu duk sun yi ishara zuwa wasu kusakuran da aka samu a cikin littafin ina ma laifin a fara da manzumatul baikuniya ko wani karamin littafin a zo a daddagara da su kuskure na biyu wannan karatun ya daɗa tabbatar mini da cewa Dr. Ahmad Gumi bai iya larabci ba har yanzu yan dabaru yake yi a karatun saboda littafin ba wasa ne to kuma yadda yake daddatsa da kuma yadda yake daddatsa karatun littafin ya nuna a gaskiya ce da ƙarfi ne kawai yake yi wa karatun wanda ba shi da abu bai ga cewa ke tantancewa ungo ba kamar yadda masu hikima suke faɗa saboda larabcin yana yi masa gaddama wannan ya sa don abin kunya wasu ma'anonin da Ibn Salah yake nufi ba a fassara su daidai ba kuskure na uku tun farkon wannan daurar da ya kirkira har zuwa yau bayanansa sun nuna bai san bihin ba dangane da tarihin rubuta sunna da hadisi wato tadwinus sunna ko na ce ra'ayinsa ya zo ɗaya da wasu daga cikin orientalist irin su Barthelemy wanda aka haifa a shekara ta 1625 ya mutu a shekara ta 1695 da Alois Springer wanda aka haifa shekara ta 1813 ya mutu a shekara ta 1893 da William Murray wanda aka haifa a shekara ta 1819 ya mutu a shekara ta 1905 da Ignaz Goldziher wanda aka haifa a shekara ta 1850 ya mutu shekara ta 1921 da sauransu da suke cewa Umar bin Abdul Aziz ne ya fara rubuta hadisi kafin sa ba rubuta komai ba ko dai dai kun masana hadisi ba su rubuta komai ba kamar dai yadda Dr. Gumi ya sha maimaitawa a daurar sa kuskure ko ban kaura ta hudu da alama daukacin manufofin ilimin mutsalawal hadis ma Imam Dr. Ahmad Gumi bai fahimce su ba da kayo shigo fannin in banda da kayo tuto bakin sa a wannan fannin na ilimin hadisi dan Allah sai na zai ce al-mauquf wato maganar sahabi ba sahihin hadisi bane a wurin muhaddisin duk wannan tabargaza dan Allah duk wanda ya kutsa inda ba fannin sa ba bai yi adalci ya kwantar da kai Allah kana masa sirrin fannin ba to hakika zai taho da gatarin gwari ne yayi ta sare duk abin da yake gaban sa wanda magabatan kwarai na wannan fanni suka shuka bai ma san abin da yake yi ba shine abin da malaman musulunci kamar su Imam Shafi'i da Imam Al-Jurjani da Hafiz Ibn Hajar suke fara cewa wanda yayi magana a fannin da ba nasa ba zai zo da irin waɗannan abubuwa masu ban mamaki ga yadda magana ta take qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah wa idha takallama al-mar'u fi ghayri fannihi ata bi hadhihi al-ajaib qala al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala qad takallama fi al-'ilmi man law amsaka min ba'd ma takallama fihi minhu la kana al-imsaku awla bihi wa aqrabu min as-salamati lahu in sha Allah qala al-Zujani rahimahullah idha ta'ada shay'u ghayra alihi wa tawalla al-amru ghayra al-basir bihi a'dala ad-da'u wa shadda al-bala da za su yi aiki da wata kalma da na ji an faɗa a wurin daular cewa dole ne a kowane ilimi masu ilimin su suke bayani a kan ilimin da hakan ya fi musu alheri amma abin mamaki da alama shi mai faɗar kalmar bai baiwa shugabannin nasu shawarar cewa ko kuma shi mai faɗar kalmar bai baiwa shugaban nasu shawarar cewa dan Allah ya dakatar da ɓarnan nan haka ba kuskure ko ban kaura ta biyar tun daga yadda Dr. Ahmad Gumi yake furta sunayen wasu malaman hadisi da sunayen littattafai na ilimin hadisi da sunayen wasu fannukan na ilimin mutsalawul hadisi da yake da'awar karantarwa take dalibai a fannin suka dago lagonsa cewa shi da bugugun ne kurum kuskure ko ban kaura ta shida wanda bai san bambanci tsakanin fannukan ilimin hadisin ba ya zamo in ka bar shi shi kadai ba tare da ya leka cikin computer da Google ba zai iya misali ko tantancewa kamar yadda muka gani tsaro-tsaro tsakanin al-munqati' da nauyin hadisin da ake kira al-maqdu' ko ya zamo yana cewa wanda ya rawaito al-munkar mutum ne ingantacce shi ma sika ne ko ya zamo bai san bambancin da yake tsakanin al-mursal da kuma nau'in hadisin da ake kira al-mursal al-khafiba haka nan ya zamo baya iya bambancewa tsakanin nau'in hadisi al-mukhtalif wal-mu'talif da kuma nau'in al-muftariq wal-muttafiq dan Allah ne ya shigo da shi wannan harka ko kuwa so yake idan nan gaba an ci gaba da tona asirinsa game da yadda yake rubuce hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman na cikin sahihul bukhari da muslim sai ya dawo daga baya ya rika hura hanci yana bugun kirjin cewa ai ya ma karantar da littafin Ibn Salah dan haka ba isa a ce bai san ilimin hadisi ba da alama abin da yayi niyyari kenan yau da gobe za ta bayyana haka insha Allah kuskure ko ban kaura ta bakwai yana kirkiro wasu sababbin ka'idodi waɗanda babu su a ilimin hadisi baki daya amma sai ya samu wuri tsakanin karatun ya cutar su ta yadda waɗanda suke saurare za su ɗauka duk abin da ya faɗa yana cikin abin da mai littafin ya yi ishara zuwa gare shi a wannan rubutun ba na son na kawo misalai bayanai suna nuna suna nan tafi amma ga misali ɗaya don a gane akwai lokacin da yake wai idan wani malami na ƙarni na biyar misali Imam al-Baihaqi ya rawaito hadisi da isnadi mai kyau zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma wani malamin kamar Imam Malik ya rawaito wani hadisin daban daga maganar Abdullahi bin Umar amma abin da ya faɗa ya ci karo da wancan hadisin da aka rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Ahmad Gumi yake za ka ga na Ibn Umar din ake karɓar wancan zuwa ga Annabi wai saboda wancan isnadinsa ya yi tsaho da yawa ko akwai wani ɗan kokonto da yiwuwar shigar canje-canje a cikinsa wannan na Imam Malik ɗin kuwa babu wannan a ciki wannan magana ta sa ƙageni ya yi wa malaman hadisi bai fahimci tsarin ilimin ba don haka yake ta badambadama a ciki malaman hadisi ba su da wannan ƙa'idar sam a yadda ya faɗe ta abin da ya sa ya kirkiro wannan ƙa'idar saboda akwai wani shirmansa da yake so ya kare kuskure ko ban kaura ta takwas ya kirkiro sabuwar hanya ta illa ta hadisi wai idan matanin hadisi a zahiri ya saba wa tsarin yadda Allah ya yi halitta al-ayatul kauniya ko al-ayatul kauniya to mutum zai iya cewa waɗannan hadisan ba ingantattu ba ne dalilai suna nuna cewa tun asali ya ɗora karatun wannan littafin a kan san zuciya domin da aka zo kan nau'in da ake cewa da shi al-mursal wanda shi ne a kan layin da mai littafin ya jera littafinsa sai ya ce a tsallake wurin a tafi can gaba inda aka yi magana a kan shaz da mu'allal a shi daman wannan na ƙarshen ya ce so ya cimma kai wa gari bayan ya kawo maganar cewa wannan nau'in ba waɗanda suke gane shi sai wasu hamshaƙan malamai kamar su Ibn al-Madini da Ibn Wa'in da Imam Ahmad bin Hanbal da Imam al-Bukhari da Imam ad-Darqutni da sauransu sai kuma aka kawo cewa suna gane illar ruwaya ta hanyar duba isnadi da kuma duba matan a shaidar ta Ahmad Gumi ya yi wannan zukun ne duk ko kuma a shaidar ta Ahmad Gumi duk ya yi wannan zukun ne a karatun don ya kai ga wannan wurin shi da ya ce sanin wannan fannin sai hamshaƙan malamai sai ga shi a ce shi ma hamshaƙi ne sai ya fice da wannan ya shigo da hayaniyarsa ta rubuce hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awar suna da illa a matani don Allah wanda yake gwagwagwa da karanta littafin Ibn Salah ɗin yana tafka kusakuran da mai littafin zai ce bai yabe masa ba ta ina har zai iya sanin wata illa a cikin matani ko da yake san zuciyarsa da shirfitinsa dai yake son kawowa ban san wani rashin tsoron Allah da rashin kunyar da aka yi a wannan zamanin a ilimi kamar wannan da Dr. Ahmad Gumi yake kokarin ɗaiɗaita kansa da manyan malamai masana ilalin ko kuma daidaita kansa da manyan malamai a wato hadisi masana ilalin hadis yake yi so ya yi ba ma'ana ban san wani rashin tsoron Allah da rashin kunyar da aka yi a wannan zamani a ilimi ba kamar wannan da Dr. Ahmad Gumi yake kokarin daidaita kansa da manyan malamai masana ilalul hadis ba misalin da ya kawo na hadisin rana in ta faɗi tana yin sujjada ƙarƙashin al'arshi har a daɗa ba ta dama ta daɗa fitowa washe gari ta inda ta saba kullowa idan ranar da za a yi tashi alƙiyama ta yi sai a ce da ita ta fito inda take faɗuwa hadisin Bukhari ne da Muslim suka rawaito shi kuma wallahi wanda imani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tika wa zuciya zai gane hadisin cikin sauki gashi na a cikin alqurani Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wash-shamsi tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين آية 30 تقزوة 40 رانا تنا تزيع عديد إلا الله مدوك سنسركي يتبت البيت حديث دعتي مغانا أكان سمايا يأمباني دا kalmar da Qur'ani ya fada wato mustaqarrin laha sannan yadda rana take yin sujjada ne ba wanda zai fadi yaya take amma Qur'ani ya tabbatar da tana cikin masu yi wa Allah madaukakin sarki sujjada inda yake cewa alam tara anna Allah yajri lahu man fis samawati wa man fil ardi wal shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawabu wa katsirun minan nasi wa katsirun hatta alayhi al azab suratul hajj aya ta 18 mai imani da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam zai gane cewa al-arshi shine karshen halitta a can sama komai na halittu yana kasa da shi dan haka duk lokacin da rana ta yi sulmiya ta fadi ko duk lokacin da rana ta sulmiya ta fadi a wata nahiya ta duniya tana nan dai a kasan al-arshi hadisin yana tabbatar mana da cewa duk yadda nisan rana yake wanda dan adam yake kan wahalar kusantarta wajen bincike saboda zafi to tana kasan al'arshin ubangiji ba ta wuce shi ba duka ma'anonin nan guda uku ne ko kuma guda uku na mustaqarrin laha da tasjidu da kuma tahat al'arshi duka sun tabbata a alqur'ani to menene sabon abu kuma gashi Allah madaukakin sarki da kansa ya tabbatar maimakon da sahabar gumi ya jinjinawa wannan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda iko da kaddara na Allah madaukakin sarki mabuwayi mai ilimi mai hikima ya sanya rana ta yi gudu kuma cikin haka ta fadi a nan ta fito a can ga mai hankali zai gane hadisin annabi alaihi salatu wasallam na sujjada rana bai yi magana akan shin duniya tana juyawa da motsawa ba sam hadisin ba akan shi ya magana ba juyawa da motsawa hadisin ba akan su yi magana ba malaman musulunci tun lokacin ibnu hajar ko ibnu jarir dabari har zuwa sai ibnu taymiya da sauransu duk suna tabbatar da cewa duniya kamar kai take kuma tana tafiya tana juyawa hadisin ya yi magana akan rana ne kawai kuma abinda hadisin ya faɗa yayi daidai da abinda ayoyin qur'ani suke tabbatarwa da farkazar da yi kuma ita ce wannan hadisin na baiwa rana umarni sai yake nuna cewa ai Abu Zarul Jifari ne kurum ya kadaita da shi dan haka akwai wata matsala kenan a tare da shi wannan duk wanda ya ji karatun nasa zai tabbatar da haka ko kuma zai tabbatar da haka yake nufi wannan shi ma misali ne mai zaman kansa da yake nuna wannan malami bai san harkar nan ba domin kadai takar mai ruwaya ko tafaru da rawi da ake fada ba abin la'akari bane a wuri guda biyu na daya a lokacin da sahabbai suka rawaito hadisi ba a zantan sahabi daya ne ya kadai ta dafi domin kadai takar su da hadisi baya illa ruwaya na biyu kwarin marwaiki sosai wannan shi ma dan ya kadai ta da hadisi ba a jin wani abu a cikin karatun da suka yi ai akwai sanannen misalin nan da Imam Muslim yake cewa Imam Zuhri ya kadaita da wasu hadisai kusan guda 90 masu inganci amma da kaguri bai kulawa da ka'idodin ilimin bayan alamun wata koyayyar manufa akwai kuwa zantan sabon yankan rake a harkar ilimin hadisi ban kaura ko kuskure na tara ko kwajariya ta tara sannan da ta amar gumi ya kumbura ya batse ya nuna shi nan wai wani hamshakin masanin hadisi shine ya kirkiro wata ka'idar sa wanda daukakin malaman hadisi ko kunzumin malaman hadisi na da da na yanzu ba su sanya ba ita ce ya gudaddaba a wani larabci wanda duk wanda ya karanta shi ya san bai iya larabci ba shi kuma ilimin hadisi musamman sanin illa da ruwayoyi sai wanda larabci ya shiga bargo da tsokar sa sosai ga larabcin nasa sai da qalafa alhadithu sahihu ma ya'lamuhu an-nas min amri dunyahum dalika 'illatun qadiha ba sai an tsaya jarin larabci ba domin ga kukkure nan zahiri a ciki magana dai ita ce a ina masana hadisi suka kafa wannan ka'ida kuce ne ake yi wa malaman hadisi ga littafai nan waɗanda suka faɗi ka'idodi ne yadda za a gane ruwayoyin ƙarya da marasa asali kamar irin su Al-Manarul Munif fi Sahihi wa Da'if na Ibn al-Qayyim al-Jawzi da ma sauran littattafai da suka faɗi ruwayoyi mawdu'ai da sauran littattafan matsala babu ɗaya da ya kawo ka'idar cewa wai idan hadisi ingantacce ya sabawa abin da mutane suka saba da shi na lamarin duniyarsu to wannan illa ce da za ta soke ingancin hadisi misalin da ya kawo ya kunya kai domin hadisin kilili da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai suna yi sai ya ce su daina don yana ganin dalilu zai yi kyau ba tare da an yi maka kilili ba daga ƙarshe kuma da dalilu ya fito bai yi kyau ba sai ya ce su je su yi kililinsu ko su je su yi abinsu har ya ƙara da cewa ku ne kuka san lamarin duniyarku amma duk abin da ya zo na lamarin addininku to ku taho gari hadisi ne na Bukhari da Muslim da wannan da Ahmad Gumi ya kafa hujja akan wannan ka'ida da ya kirkiro a wannan koko kuma a kwana-kwanan nan akwai abubuwa da yawa da za a iya tattaunawa akan wannan shirman nasa amma saboda takaitawa na ce su na fito da abu daya sauran sai nan gaba insha Allah ta'ala wato a dauka sahabban da suka ji magana Annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko da yake hana a yi kilili sun dauki bayanin sun faɗa wa wasu sai daga baya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ci gaba da yin kililin shin da bayani na biyun ya zo sai a ce wancan na farkon ƙarya ne kenan waɗannan suka yaɗa ƙarya ne kenan waɗannan sabbin suka yaɗa a tsarin da ka gumi za a ce an samu illa ƙadiha a cikin bayanin na farkon su kuwa malamai waɗanda suka san abin da suke yi a ilimin hadisi sai su ce irin wannan ya fi kama da babin an-nasikh wal mansukh bayanin da ya zo daga farko sannan aka samu wani daga baya ya goge shi wannan kuwa babi ne na ilimi ingantacce wanda malamai suka yi bayanai dogwaye a kansa musamman da ta Ahmad Gumi ya yi ishara da gamsuwa da ra'ayin wasu magabatan malamai na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ijtihad amma Allah baya tabbatar da shi akan kuskure a bisa gatarin gwarin da ta Ahmad Gumi duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ijtihadi a harkokin duniya sannan daga baya Allah madaukakin sarki ya kawo gyaran to na farkon yana da illa qadiha da za ta sa a ce ƙarya ne ko bai inganta ba wannan shine irin shirfukin da Dr. Ahmad Gumi yake son ya dora dalibansa a kai wanda ya bi wannan kuwa ya yi asara ban kaura ko kuskure na goma zancen wasu turawa idan suna jin irin waɗannan hadisan sai su kasa shiga musulunci duk hasashe ne kuma hasashen ma mara tushe abinda muke gani kullum masu son musulunci suna shigowa waɗannan ruwayoyi ba sa sawa su noke a baya in sun shigo suna faɗa cewa yanzu suke buƙatar su fahimci addini domin idan tunani za a yi irin na Dr. Ahmad Gumi to da sai a dakatar da faɗa musu abubuwan gaibu kamar azabar kabari da wuta da aljanna da siraɗi da tashin mutane a ranar alkiyama saboda a wurin waɗannan abu ne da ba a gani ba kuma a taɓa samun wanda ya je ya dawo ya fadi yadda abubuwa suke ba amma da yake lamarin imani ne da Allah daban yake suna yarda abu ne da yake gaibu abinda mutum bai sani ba na gaibu ai sai ya miƙawa Allah madaukakin sarki shi kawai yahuda a shari'ar musulunci cikin alqurani ko ingantattun hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ana da abubuwa guda uku dangane da yadda hankali zai karbe su da bayanin su kamar haka na daya ko dai azo da abubuwan da hankali zai gane su sarai ba wata wato kuskun da a cikin su ko sarkakiya kamar a ce biyu a tara da daya shine uku waɗannan shari'o'in suna nan da yawa na biyu abubuwan da basu saba wa hankali ba amma hankalin zai rikice kaɗan ko kuma zai rikice kaɗan kafin ya gano su yadda suke wannan ya hada da bayanan tashin kiyama da wuta da aljanna da hisabi da sirai da sauransu abubuwa ne na gaibu amma idan aka yi wa mutum bayani zai fahimta sannan za mu gane hadisin sujjadar rana da aka wuce a baya yana cikin irin waɗannan hadisan hankali zai ɗan rikice kaɗan kafin ya gano yadda suke akan haka ne ma malamai suke faɗar wata ƙa'ida da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya bayar da bayanin da hankali zai ci ba zai yiwu ba sai dai ya faɗi abin da zai ɗan rikitar da hankali kafin ya gano ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yukhbir bi mahalatil aqul bal bi maharatil aqul fala yukhbir bi ma ya'lamu al-aql intifa'ahu bal yukhbir bi ma ya'jizu al-aql an ma'rifati na uku a zo da abin da kyakkyawan hankali zai karyata ya tabbatar da abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ta kowace fuska misali abin da kiristoci suke faɗa cewa ubangiji uku a matsayin guda ɗaya ba hankalin da zai karɓi wannan don haka waɗancan nau'ika guda biyu na sama musulmi suna karɓar su a hannu bibbi ba sa tayar da jijiyar wuya suna ƙaryata abin da ya inganta zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam abin da aka san musulmi da faɗa dangane da duk hadisin da ya inganta amma ba su gane manufarsa ba shine abin da Ali ibn Abi Talib yake faɗa cewa idan aka faɗa muku wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ku yi masa tunanin da yake yafi kwantar da hankali kuma mafi shiriya mafi samun takawa ka duba sunan Ibn Majah hadisi mai lamba ta 20 ana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala idza hudithtum ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadithan fadhannu bihi alladhi huwa ahna wa ahda wa atqa abinda Dr. Gumi yake bukatar ya sani shine malaman hadisi sun fi shi kan wannan addinin da kare shi da yin nasiha ga Allah da manzansa da shugabannin musulmi da sauran talakawa ta yaya za su bari a tuso wani abu ko yaya yake don a gurɓata musulunci amma shi ta wani ɓangaren sai ya zamo yana yi musu mummunan zato tare da cewa har turawan iyayen gidan tunani ko har turawa iyayen gidan tunani irin na Dr. Ahmad Gumi sun bincika irin gudunmuwar da masana hadisi suka yi Allah ya matsu bakinsu ko wasu daga cikinsu sun tabbatar da matuƙar muhimmancin ilimin hadisi da cewa shi ma abin alfaharin musulmi ne baki ɗaya James Samuel Magolios yana cewa the Muslims are justified in taking pride in their science of tradition ka duba lectures on Arabic historians by Magolios T20 shine aka fassara zuwa da cewa musulmi sun cancanta da su yi alfahari da ilimin hadisin ga abin da suke cewa liyaftakhira almuslimuna ma sha'u bi ilmi hadithihim a dunkule wannan gabatarwa ce sauran rubutun yana tafi insha Allah ta'ala haƙƙi ne kuma wajibi ne ga duk wanda ya gano ko barna ɗaya ce da Dr. Ahmad Gumi yake yaɗawa da ya fito a bayyanawa al'umma irin tabargazar da wannan mutumin yake a cikin ilimi musamman ilimi mai daraja irin ilimin hadisi. Ta wani bangaren kuma ina fatan wannan karatun ya amfani da Ta'amur Gumi nan gaba, dan yanzu dai ya fara ganin cewa tsarin ilimin hadisi nan abu ne na kokofi da bita da kulli na komai dan a tabbatar a ingancin ruwa ko a tabbatar da ingancin ruwa ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu wasu alamu da suke nuna da tan da Ta'amur Gumi ya taba samun karanta wani littafi mai zurfi kamar wannan, dan haka muke fatan yayi amfani da shi ta wajen mana. Babu wasu alamu da suke nuna da tan da Ta'amur Gumi ya taba samun karanta wani littafi mai zurfi kamar wannan, dan haka muke fatan yayi amfani da shi ta wajen yi kunyar saba wasu daga abin da ya gano ko kuma ya fahimta a wannan karatun na yadda masana hadisi suka wahala wajen tabbatar da hadisi da sunna. Ba wai mutum yana zauni ya miƙe kafa akan kujerarsa a gaban ɗalibansa ba, ya zamo yana kore hadisai ba tare da ya san ta yaya suka tabbatar da hadisin ba ko ta yaya hadisin suka tabbata ba. Haka nan ina yi masa fatan ya gane cewa hatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala da yake fafutukar sai ya kare ruwayoyinsa ya daiji, ya kuma gani yadda Imam Malik ya fito da kuskure na sabawa wato masu ruwaya, kuma duk malamai masana hadisin suka tabbatar da haka, ko kuma ce ya daiji ya kuma gani yadda Imam Muslim ya fito da kuskure na sabawa wasu ruwayar, duk malamai masana hadisin suka kuma tabbatar da haka. Duk da zahiri da Ta'amur Gumi ya so ya kare Imam Malik din, amma sai ya fahimta hakan fa ba zai yiwu ba, dan haka yayi kalankeluwarsa ke dai ja karatun aka wuce. Dan haka ya kamata ya dauki darasi a nan, wallahu alam. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gane gaskiya ce da ya ba mu ikon binta, da kuma nuna mana ƙarya ce da shirme ya ba mu ikon kauce mu. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina. Mai rubutu shine babban malamin mu Professor Ahmad Murtala Biyuki, ni da na karanta ɗalibinsa Yusuf Ja'far Ɗalha Abu Hudhaifa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya ganar da mu.